muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:65. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakub Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump yana matsawa kungiyar kasuwanci ta duniya lamba cewa ta daina kallon kasar China da wasu kasashe a matsayin kasashe masu tasowa saboda wannan sunan ya sanya ana musu sassauci a harkokin kasuwanci a duniya. A wani rubutaccen jawabi na jiya Juma'a, Trump ya umurci wakilin Amurka a harkokin kasuwanci Robert Lighthizer da yi amfani da duk wata dama da yake da ita ya sa kungiyar kasuwanci ta duniya ta daina kiran kasashe masu karfin tattalin arziki a matsayin masu tasowa. Ya ce kungiyar tana amfani da wasu lakabi wanda aka daina yayinsu na kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa. Lamarin da ya sa wato lamarin da ke sa mambobin kungiyar suna samun sassauci da bai kamata a basu ba. Trump ya faɗa cewa idan buƙatar da Amurka ta gabatar bai yi wani tasiri ba, to har bayan kwanaki 90 Amurka dai za ta daina ɗaukar waɗannan kasashen a matsayin kasashe masu tasowa. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ɗin ya ce Guatemala ta sanya hannu a kan wata yarjejeniya da Amurka cewa za ta dakatar da 'yan ƙasar tsakiyar nahiyar kudancin Amurka masu neman mafaka a nan Amurka. Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yarjejeniyar ta tanadi bakin haure da ke ratsawa ta Guatemala zuwa nan Amurka domin neman mafaka. Yanzu Guatemala ce za ta ba su mafaka a maimakon su karso a kan iyakar Amurka. Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishinsa na Oval a jiya Juma'a cewa wannan babbar rana ce. Kana ya ce kasashe biyun sun kwashe watanni da dama suna tattaunawa akan wannan yarjejeniyar. Wannan wata muhimmiyar yarjejeniya ce da za ta kawo ƙarshen kwararren 'yan kasashen kudancin Amurka, za ta kuma kawo ƙarshen ayyukan masu fasaƙauri. A farkon wannan mako, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazana na ɗora haraji a kan kayayyakin Guatemala idan ta ƙi abincewa da yarjejeniyar baƙin haurin da Amurka. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 1,000 a jiya Juma'a ne suka sanya bakakin kaya a cikin masu zanga-zangar lumana na masu ra'ayin kafa demokaradiyya a Hong Kong, wanda suka yi zaman dirshi a filin saukan jiragen kasa da kasa na kasar, suna gaisawa da baki da ke shigowa kasar rike da alamomin gargadi a cikin harsunan China da Turanci, Ingilishi da kuma na Jamus. Bayan kudurin dokar mika masu laifi ga China domin a musu shari'a a China ɗin, wanda a halin yanzu aka dakatar da shi, masu fafutuka sun faɗaɗa buƙatarsu, inda suke kira da a gudanar da zaɓe domin zaɓo shugabannin yankin, kana a gudanar da bincike a kan zargin da ake yi na cewa na amfani da ƙarfin tuwo da 'yan sanda suka yi a kan mutane. Ko da yake shugaban yankin Carrie Lam ta ce kudurin dokar ya mutu, amma duk da haka ana ci gaba da zanga-zanga da zuma rufe batun kwata-kwata. Zanga-zangar ta jiya Juma'a ita ce ta baya cikin kusan watanni 4 da jama'an kasar suka fara bore, kana zanga-zangar ta jiya Juma'a kuma ita ce ta zama wato wani martani ne ga rikici da aka yi a ranar Lahadi, inda mutane 45 suka jikata. Prime Minister Kosovo mai barin gado Ramush Haradinaj
yana kira ga kasashen duniya musamman Amurka da kungiyar tarayyar Turai da su daina matsawa kasar sa lamba ta janye haraji da ta dora wa Serbia a matsayin sharadin tattaunawa tsakanin kasashen guda biyu. Haradin yayi murabus ne a makon da ya gabata kafin a yi masa tambayoyi a matsayin wanda kotu ta musamman take hararan shi a cikin bincike da take gudanarwa akan zargin aikata laifukan yaki da ake yi wa wata tsohuwar kungiyar an bindiga ta Kosovo Liberation Army wato KLA a takaice da ya bayyana a gaban masu shigar da kara a babban kotun duniya ta Hague. Wato Haradinaj ya ke magana akan tambayoyi da ake mai.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau zai kawo muku karshen hirar da muka yi da Dr. Aisha Tisho Armayau, ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa, wadda ta halarci wani taron likitoci da aka yi a nan birnin Washington dake Amurka. A makon da ya gabata, likitar ta yi bayani akan matsalar shaye-shaye da wasu 'yan gudun hijira ke fama da ita a Najeriya. A yau, abokiyar aiki na Amina Bahara Auna ta ci gaba da yi mata tambayoyi kamar haka.
To shin za iya magance wannan matsalar shan kwaya ko yanda magungunan da suke sha ba musu tasiri? Akwai ta hanyar da za iya magance shi idan ba a bi ta kula da lafiyar kwakwalwan ba?
Ni kullum ina faɗa maganar shaye-shayen nan, ana shaye-shaye kuma yayi tsanani, amma wani lokaci shaye-shayen yana gwada maka wai akwai matsala ne a wani wuri. Kamar symptom ne na wani abu. Ba yanda za a yi a ce mutanen nan suna inda suke a ce wai za a hana shaye-shaye a wannan wurin, ba zai yi ba. Sai an samu yanda aka yi aka taimaka musu kafin wannan magana shaye-shaye za ta kare.
To a cikin binciken ku akwai inda kuka gano ko ta ina ne suke samun hanyar yin shaye-shaye?
To ai inda suke din ba wai an kulle su bane ba su fita. Suna fita su je su dawo. Wasu kuma suna wurin za a kawo musu har inda suke. Ba wai wani abu bane ba, a'a wai ko an saka su a cikin keji ne, a'a wasan su ai ɗan shekara 15-16 ne, suna fita kuma ana kawo musu tunda inda ake aje su ba wai a cikin daji bane ba, suna fita kuma suna samu.
To wannan shirin da kuke da shi ta ina ne kuke samun kuɗi?
To
ni tafiyar da harkokin abubuwan da kuke.
To ni gaskiya yawancin abubuwan da nake yi gaskiya ni da kaina nake yi, dan ba ni da wanda ke sponsoring ina, ba ni da wanda ke bani kuɗi, illa iyakaci da kuɗin da ni ina aiki. In ni aiki in na samu kuɗi sai in amfani da kuɗi na, in kuma je in samu ƴan uwa da abokan arziki in ce musu to ni fa ga abin da nake so in yi, ku kawo min taimako. To amma daga baya sai naga cewa to tunda ni ga abin da nake so in yi in taimaka ma al'umma na, to bari in nemi wasu waɗanda suke aiki a wasu wuraren, tunda mu masu likitocin da ke aiki a fannin kwakwalwa na kowa da kowa ne, ba dole wai sai wai kana aiki a wai fannin likita ba. Malaman makaranta wanda suke kaman wanda suke koya ma dalibai, da akwai wanda suke aiki a fannin tashin hankali na fannin conflict din nan, sai nace to bari in je in same su tunda su suna aiki da kasashen waje, yawanci ana ba su kuɗi su yi bincike,
ana ba su tallafin yin
bincike. To na san mutum ɗaya ko biyu, sai na je na same shi musu to da Allah daga yanzu za ku rubuta proposal na neman taimako, ku rika saka fannin tabin hankali. fannin kwakwalwa saboda dole duk inda ake tashin hankali ya taba kwakwalwan wasu a cikin mutanen sara ku rika saka tabin hankali ko kuma ciwon kwakwalwa a ciki yanda idan ka saka ni idan aka zo sai ku bani wannan fannin sai in je in yi bincike ta wannan fannin
sai a bashi wannan kasafin kuɗin
to abin da yanzu ni nake yi kenan
to yanzu babu abin da gwamnati za su yi domin su taimaka muku
to an ce wai akwai to amma kai baka samu ba kuma kai kana ganin cewa kana son ka taimaka ma mutane to idan akwai yanda zaka yi kamar zuwan nan da nayi binnin Washington da kaina nazo ba wani ya kawo ni ba da kaina nazo sun gayyace ni nazo da kaina saboda in zo in ga wayannan likitoci tunda sun gayyace ni sun ce in zo in gaya musu idan akwai wani matsala nazo na gaya musu ƴan Najeriya ne kuma suna taimaka ma Najeriya tunda suna zuwa Najeriya su karin kansu suna haduwa duk shekara suna zuwa Najeriya da kudin su su je su aiki su ba mutane magani su yi operation su yi komai da komai to tunda suna zuwa suna yi in sun ce in zo tunda za su iya tallafa mana sai in zo to abin da ya kawo kenan to amma fannin da ka san cewa gwamnatin tana yi amma babu mutane da yawa a fannin da za su iya yi kuma ba kowa bane bake iya yin abin da kai kake so kai
kware
shine matsalan ba kowa bane bake da zuciyar yin abin da wani ke so kila kai kana ganin cewa kudin ka ba na kaje kai ta kashewa kana jin dadi ba naka taimaka ma wani ne wani kuma shi ganin ke kudin shi ne ba an taimaka ma kowa bane ba saboda haka shine yasa abin da je kake ganin daidai ne kuma kai in kai kana samun farin ciki akai to sai kai
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Dr. Aisha Tuyusha wa Armayau da Amina Buhari Aune da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
ka duba sace-sacen da ake a kasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki ban yadda da cewa ba kudi a Najeriya nan da ba za a tsaya yan sanda kayan aiki ba dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma yan sandan Najeriya
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya to a ci gaba da magana kan bukatar samar da yan sandan jihohi a Najeriya yau zamu shafa fage ne da ra'ayin gwamnatin jihar Mota Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ɗaya daga cikin gwamnonin da ke goyon bayan ayi haka din sannan mu biyo baya da sauran ra'ayoyin wasu kan wannan batu din
to we want to view the security architecture of Nigeria
gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nanata cewa dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Najeriya ko kuna so ko ba ma so halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro yan sandan jihohi akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnatin jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa
to be having some measure of control on security personnel
asurara saba imamu gashuwa mazaunin Abuja ni a ra'ayina ba na goyen bayan yan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da ne yake a Najeriya idan aka yi yan sandan jihohi to na tabbatar maka tsaron Najeriya biyu ya zo dan mutumin kudu shi zai zauna a kudu mutumin arewa kuma arewa to yaushe a ji fadan sanar da gwamnatin jihar dauka wannan fadan sanar ne na Najeriya mai kasa tallafa mu saboda kan bana koyan yan sandan jiha a America da Ingila ake yi a ciri ba amma Najeriya aka yi ba kafaci ta gwamnati su amfani da shi su murguna wa makiyansu a siyasance kuma makiyansu a Najeriya
to madalla to a shirin da ya gabata mun so magana ne na nuna cewa sojoji sun fi yan sanda zama yan gata ko kuma yan gaban goshin gwamnati a Najeriya inda har aka so a nuna yadda sau da yawa gwamnatin take fitar da mankudan kudade tana saya sojoji kayayyakin aiki yanda yan sanda kuma suke fama da karancin kayan aikin ko kuma a kyale su da kayan da ba sa da kyau wato su lalace ha kuma an yi nuni da cewa ba kasafai kake jin sojoji suna kuka game da karancin albashi ko rashin biyan albashi ba kankani kamar yan uwansa yan sanda To amma ci gaban muhawara da suke yi wacce wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kane ya shirya musu tsohon Hafsan mayakan sojojin sama na Najeriya ya Kumudu Ahmed Tijani Babu Gamawa da ke fafatawa da Alhaji Abubakar Saf wanda ya taba zama commissioner yan sanda a jihohi da dama irin su Abia da Sokoto da Oyo da Lagos ya ce shi kan san bai yarda da cewa an fi kyautatawa sojin fili yan sanda ba
a kulliyomi abin da nake fadi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin kasan nan ya kai har matsayi na general ya nada hannuwansa ya kawo ainan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a General Muhammadu Buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai riko amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya dauki kowa daya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar dan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema ina tabbatar maka domin
a so yanzu ai kuma wannan zo ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba daya sun zaki wannan bayanin abin da aka sai a yan sanda
eto ha wannan kuma ban sani ba tunda ni ba dan sanda bane ba zan sani ba
kuma in ka to wayannan abubuwa fa Hassan kullu abin da muke fadi shine maybe shi shugaban bai nemo wayannan abubuwa ba su kuma wayannan shugaban sojoji sun duba sun gaga abin da suke nema suka nema wurin shugaban kasa ya basu kuma ina tabbatar maka da irin gwamnatin da ake da shi a yanzu ta Muhammadu Buhari in dai har sun nema ina tabbatar maka dukkan abin da suka nema zai basu
to Alhaji Abubakar Saf barin me da kai dan baya kadan yanzu kaga idan wato tsarin mulkin Najeriya ya dora wa yan sanda ne alhakin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyar su a cikin gida amma kuma galibi dukkan yawancin tashin hankali da yake faruwa a Najeriya sai mu ji ana tura sojoji a yanzu hakan nan sojojin Najeriya baki ɗayan su suna aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin Najeriya baki ɗaya wanda kuma aiki ne na yan sanda da su kan bayanin cewar akwai karancin jami'an sanda amma musu na suna cewar a sha'anin tsaro na zamani ba lallai sai an samu jami'ai da yawa ba an samu na'ura ma kurin kamar ya wadatar
to kayan aiki ne yan sanda ba su shi kamar kayan aiki kamar motocin da na ga maka dazun kenan da shi muna da irin motoci ne yan sanda za su iya shiga mu ba fulci shiga su je jeji duka inda mutanen nan suke amma babu bindigogin da 'yan sanda suke yi su shi ne mutanen da suka suke yi su ya tuni na suke yi su
kuma ya fana su
ya kwashi nasu inda suke samu a cikin su mu ba mu sani ba to abin da ke ba ta shanin kenan in aka ba 'yan sanda kayan aiki aka ba su jin daɗi aka ba su gidaje da komai da komai da kamata su aikin su sosai za su iya aikin za su babu tsaro inda wani mutane suka ce amma in ba su ci su da kansu da sun ji bindiga su gudu wani su ba su yadda bindiga su gudu domin su mutanen nan masu yan zanga-zanga suna da bindigogi a sashen da fi na police
a yau kuma idan muka duba shi kalaman da shi kwamishinan yan sanda ya zo yana magana ne kansa yankan aiki ma yan sanda kuma a halin zuwa ganin kamar tattalin arzikin Najeriya zai dauki nauyin abin da yake so a irin ba domin ana ganin cewa kamar ya dan ja baya kaɗan a irin wannan yanayin mai mafita
to kullum dai ba za a iya cewa ba kuɗin da ba za a yi wa'annan abubuwa ba ka duba sace-sacen da ake a ƙasar nan da kayayyakin da ake sata da irin gidaje da mutane suke da shi su kankan mulki ban yarda da cewa ba kuɗi a Najeriya nan da ba za a saya yan sanda kayan aiki ba abinda za a yi shine dole ne gwamnati ta tsaya ta duba ta adalci ma yan sandan Najeriya ba don komi ba shine a mutunta su ko shine a ba su kayan aiki na zamani a kyautata musu gunda za su zauna a gyara musu albashinsu idan sun yi retire a ba su gratuity da fansho mai kyau sannan a yi wa 'ya'yansu asibiti a sama musu makaranta in aka yi haka na tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya hatta wa'annan operation da ake an yi overstretching din sojojinmu na tabbatar maka internal security aikin dan sanda ne in akai haka na tabbatar maka Najeriya za ta zauna lafiya sojoji za su yi aikin su yan sanda za su yi aikin su saboda haka dole ai musu adalci ai musu gaskiya
a Alhaji Abubakar Saf ina dawo gare ka misali wasu suna maganar cewa waɗannan kayan da kuke so a siya ma yan sanda kamar kasar ba ta da kuɗi ka amince
kasar ba ta kudi to ina ake samu kudi a
sasa a idan ka doki misali kafin zuwa wannan gwamnatin ka doki nawa ake sayar daga gangan gurbataccen mai kasuwar duniya yanzu ko nawa ake sayarwa kaga abin ya kasa da yawarin kai da
to abin da kamata in gwamnati ba ta samu in za ta samu kudi a sayakin nan ba a ƙara VAT in an ƙara VAT
haraji
haraji akan kowane abin da ake sayar da shi a kasar nan kowane service da ake sayar da shi to a sa na police a ciki kowane abin da mutum ya saya za ce na police a sa a cikin akar na police za su iya samun kudi su abin nan kuma in an yi haka sai ya kamata a samu su ido sosai in ba haka za su sata.
Ya kuma da kana da fargaba za ci kudin?
Ai sata a Najeriya yadda ka san bera ɗan Najeriya ba yadda za ka yi da shi kuma yadda kullum nake faɗa shi wannan magana na corruption ya zama kansa a ƙasar nan. Yau dai ka duba ka ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa zai yi yaƙi da rashawa da cin hanci amma ya zama bala'i a jama'a kaga dai inda jama'a suka sa shi gaba saboda haka mutanen ƙasar nan dole mu san cewa wannan sace-sace da shugabanninmu suke yi da ministoci da gwamnoni da ne yanzu da wanda suka bari da wanda suka rike matakin iko a gwamnati wannan abu ba daidai ba ne in aka kwato kayayyakin da waɗannan mutane suka sata ina tabbatar maka ba sai an sa wani VAT ko an sa haraji akan wani ba
a ranka da akwai waɗansu masu lura da sha'anin yan sanda da suke ganin cewa shugaban ƙasa ya kamata yi wani gagarumin garan bawul a sha'anin yan sanda Najeriya misali a ce an yi ritaya daga matakin manyan AIG sakan nan wato mataimakon sanarwar jami'an sanda zuwa sama duk a sallame su manyan kuma shugaban da suke da adalci a dora su kan wannan mukaman a kuma ja musu kunne sannan a ja kuma layi ko suna ganin cewa ganin haka za su samu sabuwar dundunar yan sanda ta Najeriya kana ga wannan zai aiki ranka
a ba zai aiki ba domin wanda za su yi su nasu an ga training nasu sosai wasu su su akan aiki su san aiki sai ko a zuwa share su akan wadansu a wannan ba dai bane da muna ce a samu succession abin nan in kana cikin aikin nan in ba wai kai laifi ba a barka ka kama shekarun da kuma da kare
ya komanda idan muka duba duk waɗannan tarin matsalolin misali gyara dai a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba za a ɗauki ɓangare ɗaya ne a gyara yau a gyara gobe a gyara jibar a sama a gama gyaran misali ta yana kamata a fara
to wato Najeriya yadda aka yi mata daga-daga da sace-sace da sauransu kamar tsohon bargo ne in ka sa kafa a nan sai ya bari in ka sa kanka a can sai ya bari in kai jiwi sai ya dere
gyara yadda za a yi kawai shine a dawo a bi doka da oda kuma a dawo a kan tafiya ta gaskiya abu kuma mai tsarin aikin ɗan sanda ya ce a yi matukar aka zo aka bi wannan aka yi kuma gaskiya kamar abubuwan da na faɗa na bayan nan aka zo aka yi musu su ina tabbatar maka ba sai ka kori wani ba ba sai ka ce a wane ya kaza ba kuma ka ba su kyakkyawan training sannan ka ba su kyakkyawan alƙibla sannan kuma su samu kyakkyawan shugabanci ina tabbatar maka in aka yi haka to za mu samu Nigerian police mutanen kirki masu rikon amana masu aiki tsakaninsu da Allah don su ma a gwamnatance an musu adalci an musu gaskiya
Alhaji Abubakar tsab misali yan sandan Najeriya sun yi kaurin suna wurin cin hanci da rashawa ranka dade me ke kawo wannan matsala ne
kage shi kuma da mutum muna da sauran shiri da ya rage mana akan wannan batu na yan sanda da kuma bukatar samar da su a rukunin jihohi ko kuma a fasu a hannun tarayya wanda zamu kawo ku shi a makon gobe in Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara da muke yi muna fata za ku kasance tare da mu a lokacin yanzu a madadin bakin namu wato Abubakar Saf da Ahmed Tijani Baba Gamawa tare da shi wakilin namu Hassan Maina Kaine da ya shirya wannan muhawara din Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC kun ba ku lafiya
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Thank you.
tabaraka rahimi taimakan da tabaraka rahimi ya